Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mabada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa da ku a wannan shiri mai taken shari'a gatan musulmi, wanda muke kawo muku don yin fashin baki akan mas'aloli mabambanta da suka shafi rayuwa da addini da makoma al'umman musulmi a bisa hasken shari'ar musulunci. Ubangiji ya sa mu dace da abin da yake shine mai kyau. Har kullum muna tare da malamin namu Sheikh Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria, wanda yake mana fashin baki akan mas'aloli mabambanta. Sunana Kabiru Abubakar. Allah ya tabbata, barka da warhaka.
Allah sallallahu
alaihi wa sallam. Zo lafiya
a jama'a.
Ya kace da kuma hidindimu.
To alhamdulillah.
Ya da muna da matan kama a Zaria
kuma alhamdulillah ga yinan.
Masha Allah.
Muna ta fatan alkhairi.
Yake dai na san malam bai bai.
Allah ya
sa ka rafi.
A yanzu ba wanda ne noma.
Kowa
ya koma noma.
Kowa
ya koma gona.
Allah ya sa.
Wani ya ce mutum da ya bar yin wadda ce. Yin wadda cikin shi ta.
Eh ne, sai wani shugaban kasa da yake gore ka koma gona.
Ne to lafiya.
Ai wallahi musta'an. Dan uwa masu albarka, in za ku iya tunawa masu bibiya wannan shiri, muna kan tattaunawa akan mas'alar shaye-shaye da ainihin wato tasirin sa a cikin al'umma, da kuma hanyoyin dakile wannan mummunar dabi'a da samarwan gari a cikin wannan al'umma ta mu. Allah ubangiji ya sa mu dace.
Amin.
Akan wakan Allah, a wancan shiri ka fara mana fashin baki akan wato dauri, ko a ce aikin da wasu sashi na al'umma za su yi wajen dakile wannan matsala. Na jin kai mana magana akan dauri na iyaye, kamar shi ne mataki na farko, wanda bayan nan kuma kai tsokaci akan wasu bangare na al'umma su ne muke so ka ƙara faɗaɗa magana akan su, da suwa ne, da suwa ne suna da dauri da za su kawo, ko me irin daurin da ake sa ran za su bayar bayan ga iyaye, wanda su ne matakin farko, shugabannin al'umma, makarantu, malaman addini, kafin mu kai ga ita kanta hukuma,
shakundun ba,
shakundun wanda mas'uliya ne akan ta da gaske kulliyat, insha Allah.
To أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد وما سقلم بصوارم وأدي إن دخلتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كما يدعى مالا يبياني تبس إياي سوني نفرك وأندى za su ba da gudunmuwa domin fuskantar wannan balahira. Ya za a yi a kada ta ko a rage ta, ko a dakushe kaifin yaduwar ta a tsakanin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan iyaye sai kuma iyayen da masu suke hada unguwa. To unguwa tana da tasiri wajen hana wannan, kuma an gwada a wasu wurare da yawa an ga sakamakon haka. Idan mutanen unguwa suka hada kai, iyayen nan da wancan gidan da wancan gidan da wancan uban, suka hadu suka hada wata tafiya ko wata kungiya ko wani kwamiti domin yakar irin waɗannan abubuwan da sauran mabadaloli da ake yi a unguwa, ku za ka ga alal aqalla unguwa ta samu rangwale, ta samu sauki,
da abun kwatance,
abun kwatance game da wannan,
wato kamar kungiyar sa kai
kwarai da gaske, sa kai ɗan kwamiti, kamar a wasu garuruwan sukan ce musu ɗan kwamiti, ko kuma mu a bangaren mu inda muke a Zaria ana cewa gyara kayanka, muna da gyara kayanka, to suna da gudunmuwa mai girma da za su bada. Sukan haɗa kai, na farko haɗin kai ake nema, kowa ya dada cewa wannan matsala ce,
tamu ce
duka gabaki,
ko da ɗana bai shi
yawa
za ta iya kawo gare
ni, kare da gaske yau gare ka gobe ga ɗan uwanka yadda Bahaushe yake cewa. Sannan kuma hadisin manzon Allah saw da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito misalin waɗanda suka tsaye akan dokokin Allah da kuma masu keta dokokin Allah, kamar misalin mutane ne suka yi ƙura'a a jirgin ruwa. Jirgin ruwan na da bene, sannan yana da ƙasa, saboda haka wasu suka samu bene, wasu suka samu ƙasa. Sai ƴan bene idan suna buƙatar ruwa, ƴan sama kan ƙasa kai in suna buƙatar su samu ruwan da za su sha, sai sun hau ta sama, sannan sai su ɗan dunƙusa su ɗibo ruwa, sai suka ce ran nan suna fira cewa kamar muna takurawa ƴan saman nan namu, ai da kawai yanzu mu samu kawai mu dan balla wani dan fulfulu daya ko kuma wani dan icce kwara daya ko wani dan karfe daya kawai ruwan ya rike shigowa su kuma yan bizin nan suna jin su ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace idan suka kyale su to duka za su halaka amma idan suka hana su to za su tsira dukan su to wannan hadisin hadisi ne dake karantar da mu babban darasi akan cewa kada mutun ya ga ana banna a cikin al'ummar sa ya rike hannu Yeshu idan sakamakon wannan bannar ya juyo to ba shi kadai zai je domin an-niqam ta ummu salihah wa talih ka'ida ce wannan ta malaman mu da suka fahimta daga nassosa da mutumin kirki da mutumin banza to idan sakamakon bannar da ake a ciki
wanda mutanen banza
su hada ba yau wanda suke yi
shi ne kirki
lafiyar bana ce shi shi zai fansa shi ya zama shaytanul akhras yawa sakitu anil munkari shaytanul akhras kamar yadda suke fada mutun yaga ana banna ya gombe bakin sa to kuma shaytan kenan saboda ka idan bala'i ya zo hadda shi saboda ka mutanen unguwa su ce ban yadda ba kuma su kafa kuma suna da dama yana ɗaya daga cikin abubuwa da constitution din Najeriya ya samar
community police
yawa abubuwan da gudunmuwar da al'umma za su rika badawa kuma haɓaka ƙasa da kuma kiyaye dokoki da kuma cigaban ƙasar gabaki ɗaya suna da dama a wannan
harkar suna da dama a unguwa mu tsara wasu dokoki
kwarai da gaske a
kansu
kwarai da gaske
to sai mun kai wa hukuma ta yi itimadi kenan ko kuwa
za a kai wa hukuma hukuma za ta karfafa abu za ta yi da shi kuma tana farin ciki da wannan na tabbatar da ƴan sanda police suna murna da irin waɗannan abubuwan suna
sauran hukumomi
yawa sauran hukumomi irin civil defense suna sha'awar irin waɗannan NDLEA din su kansu hukumar da ke yaki da shan miyagun kwayoyi da seda to suna murna da irin wannan
daban
da ba yawa road safety da sauran su waɗannan hukumomin suna murna su ga al'umma community sun haɗa kansu sun ce ga wani abu da za su yi na gudunmuwar da za su ba su a aikace a aikinsu sannan shugaban karamar hukuma yana da tasiri zai ji daɗi a game da irin wannan gwamnoni za su ji daɗi suna yaban irin waɗannan ayyuka ana da su bayan gabaki ɗaya kuma an kyautata niyya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ake san yadda da abu kuma zai yadda da abin ya yaba ya gode kuma ya bada sakamako kuma daga cikin sakamakon na kusa-kusa shi ne gyara al'ummar al'ummar ta zauna cikin kintsi da zaman lafiya da rashin tashin hankali da kuma cikakken tsaro to mutanen anguwa kasi sakace da irin waɗannan ƙungiyoyin su karfafe su kuma duk wanda aka gayyato shi aka jawo shi ana ganin gudunmuwar da zai bada to ya bada gudunmuwarsa gudunmuwa ce ta dukiya gudunmuwa ce ta shawara gudunmuwa ce ta ayi da jikima duka ana da bukata al'umma su haɗu domin yaƙar wannan bala'irar domin tabbas bala'i ne da ya taso in ba mai wasa ba wallahi tallahi zai shanya kanmu saboda haka mataki na biyu su ne mutanen anguwa mutanen anguwanni su yi su kafa irin waɗannan kwamitocin na gyara kayanka da ba da gudunmuwa a wajen ci gaba da kuma gyaran halayen al'umma suna yi sarakunanmu suna murna da waɗannan na san akwai sarkinmu na nan mu zariya sarkinmu na zazzau sarkin zazzau na san yana da wannan damuwar mai martaba Allah ƙara masa lafiya na san yana da wannan haka kuma sauran sarakuna muna jin labarai da irin gudunmuwar da suke badawa da yadda suke tsayawa tsayin da kasu da sun goyi bayan al'ummar da suka tsayu akan cewa ba su yadda a yi ɓanna a cikinsu ba wannan su ne na biyu a cikin waɗanda za su ba da gudunmuwa a wajen yaƙar waɗannan matsalolin na ukunsu su ne matasa su matasa waɗanda ne ba su riga sun shiga
ciki ba matasa masu
lafiya yawan matasa masu lafiya waɗanda Allah bai jarrabe su da wannan musiba
amma sa'anninsu ne
sa'anninsu ne kuma musamman da'ir waɗanda ake ce musu ustazai suna da dauri mai kyau da za su yi Allah ya sani na yi fira da ƴan wiwi da yawa cikin abin da suke damuwa da shi suna cewa ustazai na kyama su ya mutum je ga shi yasa suke ai suka kike wannan larabawan akwai wani lafazi da suke amfani suna cewa ai su hana larabawa ne kin tsun kuke yawa shi to mutum din ya gama daga kanshi ya daga madaga mana kanshi mu ba zai tsorata mu ba amma duk lokacin da suka fahimci alal aqalli ko wucewa mutum ne yaga suna yi musu sallama
eh wato a saki jiki da su Allah musu ma mutane ne
kware da gaske na taba jin wani labari da Sheikh Muhammad Awwal Albani rahmatullahi alayhi ke ba da labari cewa ya taba zuwa Azariya ya shiga cikin su da mashin ya ce ya tafi a guje haka ya faɗa cewa da yake na shiga a guje ƙarƙashin gada ya ce haka ya zauna da su ya ce ƙarshe sai da ya tsatsamar da wasu suka daina wannan abin har ya sa su a makaranta Allah ya gafarta masa. To wannan yana da tasiri. Matasa masu addini suna da gudunmuwar da za su bada wajen haka. Mun taba kafawa unguwar Tudun Juku. Muka yi muka samu su, muka sa su muka ce har wajen shayi-shayin nasu su rika bin su. Wallahi ma har wajen shayi-shayin su suke bin su.
Su
su fira da su kuma su ji matsalolin su. Ciki har da wani lauya yana nan har da shi muka sa
kuma an samu nasara
ka samu nasara wasu suka daina wasu kuma ƙarshe da suka fahimci ana bin su can kalakuta
ta suka gudu
suka canza daba ta inda ba za a gan su amma dai wannan ma shi kin shi ai wani nau'i ne dan cin nasara domin sun dan gurgusa sannan aka zo aka kafa musu darasi a masallaci tashin farko sun cika masallaci tankam haka dai ake ta yi wasu suna yi wasu suna yi kasan ɗabi'ar mu yau da gobe ba mu cika tsorewa akan abubuwa ba su suka suna zanzarewa su kuma waɗanda aka sa su ci gaba da karantar da su din su ma suka samu matsaloli banda haka na san wasu mata su ma mata ne suka yi kokarin yin haka kuma su ma an ci nasara a wasu ɓangarorin duk dai a yankin inda nake
wato dai akwai tajriba mai nasara sosai a yankin
tabbas matasa suna da wannan tasirin da za su bada waɗanda suka fahimci ɓannar da ake yi cewa ɓanna ce kuma abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba al'ada mai kyau ba ta yadda da shi ba hankali lafiyayye bai yadda da shi ba to su bada gudunmuwarsu su haɗa kansu domin fuskantar waɗannan miyagun ba wanda kai suka riga suka shiga cikin matsala sannan na gaba su ne malamai malamai wanda suke masu membarori masu wa'azuza wallahi wannan qabiyar dole ne a zo a fuskance ta malami dama shi murshidi ne muwajjihi ne murabbi ne muallimi ne shi wannan sufofin malami
kome da ruwan
kai yawa saboda kan yana shiryarwa yana nusantarwa yana gargadi yana bishara yana karantarwa yana tarbiyya yana ginawa sannan yana rusa miyagun abubuwan da ba su da kyau malamai su fuskanci wannan matsalar sosai in mun fahimci matsayin hankali a shari'ar musulunci to tabbas wannan matsalar ya kamata mu fuskance ta domin daga cikin mafi girman duk abin da shaye-shaye zai haifar na bala'i to babu kamar rasa hankali duk abin da zai biyo baya to wannan kawai kamar yadda kwado ne abin nan kai kura ta ci riba kafa da ta take kwado ta cinye shi ta ce ba kai maka fito nema ba amma dai
riba kafa
sai na riba kafa to
kuma ka dakile shaye-shayen shike da zama an dakile waɗannan lifuka
da kwarai da gaske kwarai da gaske saboda malamai suna da tasiri sosai da za su bada a wajen wa'azi da nusantarwa da jawowa a jiki da bada shawara waɗannan waɗanda suka samu matsalolin nan daidai gwangwado abinda mutum zai yi ko mutum ɗaya ya iya jawowa ya nuna masa abinda yake ba daidai ba ne ya kuma ci gaba da tsayawa yana kula da rayuwarsa ta hanyar ba shi shawarwari da karantar da shi da ma shiga rayuwarsa har wasu ɗan matsaloninsa kila iya magance su na taɓa ji shi ɗan uwa masu da'awa yana ba da labarin irin ƙoƙarin da babban malami a Sheikh Abdulwahab Imam Ahlus Sunna yake yi akan wannan bangaren yakan shirya musu semina a nemo su a ba su abinci sai an nemo wani otal babba a kama otal ba a kama wani babba
a
shirya musu abinci a shirya musu semina an gaito masu koyi sana'a an gaito psychiatrist an gaito psychologist an gaito sociologist ga malaman addini duka an haɗu kowa ya musu bayanai na hikima akan haɗarin waɗannan abubuwa a gaggaisa da su malamai su shiga cikin su ga suna gaisawa da su ana musafa da su a haɗu da su a ci abinci tare
ayi raha
ayi wasan da shi yake dauka yi
sai su zuma kamar mutane
ne masu mutunci sannan an tashi a dauki kudade a basu har wasu suka ce akira makalla ba za su je su shayi shayin da zai ce sai ba dan wannan muka ba su ba mun ba su ne dan jawo hankalin su shikenan to shi wanda yake ba da labarin nake ji a wani shiri ne na kalla ina jin a wata tasha ta talabijin yace to waɗanda aka ci nasara a kansu a garin Kano ta sanadiyar waɗannan aka jawo su suka dawo suka ga musu ma suna yakar wannan badala
na'am
suna da yawa
sun zama repentance
yawa bari da gaske sun zama tubabbu
tubabbu
yawa hadin da marba tubabbu a wajen Bahaushe shi yana amfani da ita a matsayin suka ne san kalma bace ta yabo a time min azambi kamar la zamba nan bulum to to wannan kenan to saboda kama malamai tabbas akwai kungiyoyin addini suna da tasiri da za su yi da yawa seminonin da ake shirya an shirye seminar kaza an shirye kusuma a rike nemo su kuma za su zo
eh wato in
aka ji da su na zuwa kwarai da gaske za su zo mu mun gwada wannan
wani lokaci usabe da malamai suna kuka da cewa to ai su ba su da wata alaka da su
to ai su suka
suna wata duniya
da ba su da wata to ai su suka yanke alaka
eh
yawa su yanzu wannan misalan da muka buga ai kaga alaka jawuta shi da ma ai baya son ku haɗu
eh
a dabi'ar sa kawai shi domin ai din me laifi bai da abokin gaba kamar male
eh su sai kuwa
dan sanda yadda mai laifi ke kin dan sanda bai kin dan sanda kamar yadda yake kin
sa ido ne
ko kuma dan sa ido saboda shi malami in dan sanda bai ba shi ma zai ce mai ba kai aikin ka ba ga wani ne yana laifi ka ki kai kai za ka shiga wuta to kaga malami shine kan wako gani saboda ka koyo shi ne laifi barawo ba wanda ya tsana kamar malami dan fashi kidnapper
ya
bandits insurgents duka waɗannan ba wanda suke faɗa da su mashaya giya mazinata waye duk ba su da abokanan gaba kamar malamai don malamai su ne bakin su bai shi tsawo gare
mu kowa sai sun taba shi
yawa kowa sai sun taba za su ci abinda ake ba ki ba kyau yawa to cewa ba kin nan to
shi ne fa'idar nan
yawa sannan bayan sun ce ba kyau in kai ga sakamakon ka ba nan za su kana mutum ba sannan kuma su fito mishi da matsalolin wannan abin da yake to shi yasa su abinda suke so shine kasa saurara to amma aka bi ta lalama aka bi su ta dabara wani zubin ta cikin su ake amfani da su sai a tura musu goren gayyata sai su zo su na san akwai wasu ƴan uwa malamai a Kaduna cikin garin Kaduna ba Zariya ba na san suna da wannan kokarin da yawa su ma da suke akan wannan aikin suna ma da center ta yin wannan nazarin da kuma aiwatarwa a aikace.
Na'am.
To kaga duk wannan ashe malamai suna da tasirin da za su iya yi a cikin al'umma.
Kuma ga alama gaskiya su malamai suna yin abin da yake a kansu.
Kwarai.
Ba kamar yadda muka ga cewa iyaye akwai sakaci
da kwarai da gaske
su malamai suna
yi. Malamai kullum cikin aiki suke da ma
su. Kan jikan
karfi. Cikin aiki suke. Amma dai abin da ake nufi shine a ƙara.
Na'am. A ƙara.
Haɗaɗa.
Kwarai da gaske. Dabaru da hanyoyi.
Kwarai da gaske.
Na kawo gare su.
To daga ciki sai masu dukiyar mu.
Mawadata.
Mawadata. Suna da rawa mai girma da za su taka a wajen wannan da dukiyar su. Domin aikin da malaman nan suke yi yana buƙatar kuɗaɗe.
Yana buƙatar
su zo su sa jalin su a ciki. Sannan wani abu da ake yi in aka gama wannan wani mutum ya ce ya tuba sai ya ce shi matsalar shi makaranta yake so ya koma domin yana da ƙananan shekaru. Zai iya koma Allah kalla a ce a tura shi ya je ya ci gaba da college of education ko ya je ya yi polytechnics ko kuma inda ma yana da wayek ne shi ma a aje jami'a yake nema kai tsaye ya fara digiri kaga suna buƙatar
kuma
wasu sana'ar hannu to kaga wannan duk da me za a yi ai wa'azi ba zai ci ba a nan baki zai tsaya ya gum din ma'azin ne wa'azi in ya kai wannan babu ba yi da wasu abubuwa a cikin aljihun shi zai da ya shigo kuma ya kallo ya ci to yana neman ya zama yadda shi ma zai sabu
tunda shi ma yana neman wanda zai zurfaka
yawwa
asirin iyalinsa
to masu dukiyar mu suna da damar da za su ba gudunmuwar da za su ba da mai girma a wajen wannan kuma wallahi in suka sa za su ga abin da za a yi za su ga sakamakon da zai bada kuma wani abin da kai ce malam da hadari mafi yawanci yanzu ƴaƴan masu dukiya sun fi waɗannan shaye-shayen musamman na kwaya
to ana samu tunda kuma
a da ga wani irin wannan abin da suke shigewa ɗakin nan suna zuka
shisha
kaga ai ba ta tilaka bace
ba tilaka bace
ba tilaka bace da ganin ta wannan abin mutum in ya gane ta ni a masar na fara ganin ta
eh lalle suna
shi suna fara ganin ta a bakin masallaci wal iyazu billah zaka ko tsoho ya zo yana ta zukar ta nama su shayi
ko a cikin hotel ma zaka ga akwai wani na musamman da ake ware musu
to ni a nan na fara ganin ta ido na da ido sai dai in ganta da a cikin talabijin ko a wani to kaga wannan kenan saboda ka ashe suna da gudunmuwa
da yawa sun sa gudunmuwa
sun sa gudunmuwa
sa jari da yadda ake bukata to an zata malam kaman
finadare ba
ba iya mun finadare ko kuma kan wadanda ya barai su yi wasu shirye-shirye da zasu
kware da gaske
nuna
kware da gaske masu harkar jarida ko ɗan yada labarai suna da gudunmuwa mai girma da zasu bada wajen bada orientation wajen
documentation
hawa kaga wancan da na bada na reference da BBC BBC documentary tayi akan wannan zaman ta shekara amma dai documentary tayi ina jin ya kai wajen awa daya akan matsalolin shaye-shaye a arewacin Najeriya kuma ina jin ta dauki Kano as a case garin Kano saboda Kano shine garin da yafi kowane gari yawan mutane a arewacin Najeriya kai a Najeriya ma gabaki ne wannan ita ce gaskiya yawa sannan kuma har jiha ce ta kasuwanci
haka ne
tana da girma ita ce zuciya arewa a abin da ya shafi tattalin arziki
gaskiya ne
to sai suka dauki wannan ina cin alkhairi
mai yawan matasa
yawa mata ai yawan mutanen shi ya haifar da matasa da yawa akwai kananan yara akwai matasa akwai dattawa kowa da akwai shi da yawa to sai suka dauka suka yi wannan nazarin to ya fito sun fito da abubuwa da yawa sun yi fira da ƴan shaye-shayen su rika rufe fuska su kamar yadda dokar harkar jarida ta
karaka
a gane su duk sun yi waɗannan abubuwa to kaga wannan wata hanya ce mai kyau da za a bi domin yakan wannan da za su bada sannan ba ne fi su kansu irin ƴan wasan kwaikwayo su ɗauki wannan tsarin su ta hanyar da zan ba kuma suna fito da shi ta hanyar karantarwa sun ka fito da matsala su ɗauke shi a matsayin tragedy yawwa su zama drama ce tragediya wadda ga abin da wane ya aikata ga kuma nan da nan sakamakon da ya faru
da sababin da ya kai shi ga
yawwa sannan ga sakamakon da ya biyo baya sakamakon wannan
za kuma duba zuwa ga ka ambaci a cikin wani shiri ka ambaci muhimmancin kababan sada zumunta na zamani
yawwa
ga kuma mutanen da ake ce musu ko influencers ko wasu
kuma content creators
kuma ina ganin kamar za su ba da
gudunmuwa kwarai da gaske
wajen dauki wannan tunda ta zama matsala balwa amma
kwarai da gaske
kuma kowa na da gudunmuwa
kwarai da gaske wannan harka ta social media dama mahanga ne kyau ita ce biyuwa mutanen kirki su kaurace mata wata rana ina faɗa wasu nace ina ganin hatta bangaren da ake ganin an fi kazanta a ciki to ba na ganin mutanen kirki su batta
ba su bari su zai hannu su gaba
kwarai da gaske kamar misali TikTok ni ba na ganin cewa mutanen kirki su janye hannunsu su bari shi kenan ta ci gaba da zubar
amma mutanen banza
kawai su abubuwa ne suka
zo gaskiya ne
abubuwa ne
zamani ya bude
su yawa tunda sun zo a haka Allah ya kaddara wani malami yana cewa ni'amun ne min Allah lam nas'alu ba roƙon Allah muka tsaya muka yi muka ce ya Allah ka social media ba kawai ya bamu ya jaraba mu
Allahu akbar
to tunda yana jaraba mu nan to ya kamata ni amfani da su yadda ya kamata saboda haka content creators da sauransu duk
influencers
yawa dukkansu waɗannan to yana da kyau su fuskanci wannan wallahi Allah zai ba su lada Allah zai ba su lada Allah madaukakin sarki zai sauka kamar
su
to ta ne su wannan aikin na sai zama babi ne na da'awa
Allahu akbar
kuma Allah zai ba su lada sabanin idan suka ci gaba da abin da suke na halakar da al'umma da niyyar to mutum ya samu shuhura mutum kawai yayi trending shi ke nan ya aikata abubuwan da suke dabba ba za ta
hukace wanda
su alage bi
shuhura din nan
kare ba zai yi ba saboda neman aji mutum ko a ganin shi ko a san shi ya shahara in ya shahara sai ne in ya shahara nan fitina ce ma
subhanallah
a kirki ma ka shahara ta
sakamakon da yake
da zo maka da rayuwa ka sai ka canza
sosai ko
sai ka shiga wani irin yanayi na wahalhalu a rayuwa to balle ko mutum ya dauki hanyar banza wannan da ƴan jarida harkar yaɗa labarai ta gargajiya ta da ta asali da kuma wannan ta zamanin sabuwa da ta zo duka gabaki da wallahi kuna da gudunmuwar da za ku bada wacce take mai girma ku ji tsoron Allah kuma ku taimaki wannan al'ummar da take fama da cututtuka daga cikin manyan ciwonta akwai wannan ciwon da ake magana kansa na shaye-shaye Allah shi kyautu
su ga wata malam muna godiya kwarai da wannan sharhi mai ban kai akan wannan kadiya ta shaye-shaye da mafita game da ita insha Allah a shiri na gaba za mu kalli kuma na ganin dauri na ita hukuma da take cin shakun dun gaba gida masu kallon mu da sauraron mu lokaci yayi mana halin nasa za mu ja linzamu wannan shiri sai mun haɗu da ku a shiri na gaba insha Allah inda malam Sheikh Muhammad Bashir Lawal ya zai ci gaba da mana fashin baki akan wannan matsala ta shaye-shaye kamar kullun sunana Kabiru Abubakar na cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam.